أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإن أكبرك من سادوا أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنشي قباء دكرات منا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم واللفا والسعد يوسف عبو عزيز رحمه الله تعالى وانا شيني مجلس منا تهيدة تقص عسين كراتم وانا للتاني منا 29 ga watan Rabiul Awwal Hijira daga Makka zuwa Madina 1446 wanda yake daidai da 2 ga watan Goma a kalandar Bature 2024 idan ba a manta ba sati da ya gabata mun gama shakhsiyya ta 30 shi Usman bin Mas'ud wanda malamin ya koro mana takaitaccen bayani akan shi da tarihin shi da irin gudunmuwa da ya bawa wannan addinin musulunci har zuwa mutuwar shi yau da iko Allah za mu tashi kan shakhsiyya ta 31 shine wanda ake kiran shi da Hudayr kamar yadda malamin saba duk sahabin da zai kawo mana sai ya ba mu taken shi da abinda ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya mai wannan taken ko ya yabe shi da shi ko kuma ya kasance wani abu daga cikin siffar shi wanda ya siffanta da shi dukkan sahabbai suka shaida akan wannan siffar lalle wannan sahabin ya kimanta da ita shine malai ya kawo ne yace musafirun zaduhu at-tawakkul wannan mutumin mai bulaguro wurin dauka kalmar la ilaha illallah wurin dauka kalmar wannan addinin namu amma dai yana bulaguro ba wani guzuri a tare da shi illa dogaro da ubangiji ya sani ubangijin nan baya yi wa ya tozarta shi ubangijin nan yanda ya kaddara mai hutan nan to ya isar mai komi kuma haka ubangiji yake umarce mu wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuh dalilin imanin shi da yardar shi game da ubangijin shi ya sanya bai taba damuwa ba ya huta bulaguro kuma bulaguran aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama aka ba wa kowa abinda zai guzuri da shi banda shi kuma wai ba manzon Allah ba ya na so ya jarrabe shi bane ba ko kuma wani abu makamancin haka a'a mantuwa ta sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi haka ba nan shi ke nuna maka lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabbacin lalle mutum ne kamar kai kamar yanda yake bayyana mana innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid lalle ni mutum ne kwatan kwacin ku bambanci na da ku shine ana yi min wa'ayi ku kuma wa'ayi muku wahid kuma ubangiji idan ya ga dama yana iya bayyana min wani abu wanda da sun kasance umurul ghaibi ne abubuwa ne na gaibu amma ne ubangiji ya bayyana mun su ya hudda su daga lissafin gaibu ya kasance na sani in bayyana mun kuma ku sani to malan ya kawo mana taken shi yake cewa mai bulaguro ne amma ne guzurin shi shine dogaro da ubangiji shahi na 224 sai malai ya kawo mana mi ma'anar dogaro da Allah da kwai abinda Ibn al-Qayyim ya kawo a cikin tahzibu madarij as-salikin wanda yayi dan takaitaccen ko ya arrafa mana menene dogaro da Allah yake cewa at-tawakkul ma'nahu i'timadul qalbi ala Allah abinda ake kira da dogaro shine mutum ya rataya ko yake cewa abinda ake cewa dogaro abinda ake cewa dogaro shine dogaruwar zuciya zuwa ga ubangijinta ya kasance ba wani wanda zai jibinci wannan al'amarin zuciya in ba ubangijinta ba yace wastinaguhu ilaihi mutun ya jinginu zuwa ga ubangijin shi wasukunuhu ilaihi kuma ya kasance duk wata nutsuwa da bawa zai samu zai same ta ne a gun ubangijin shi bi haisu la yabqa fihi ittirabun min tashwish al-asbab ta yanda ba a samu wani sauran wani khalal ba wala wata mushkila ko kuma idan aka ce khalal wani sabani na daga wani tashwishi ka ringa tunanin a'a wannan abin da ya same ka dalilin baka rike bane ba da kyau ba baka dalilin baka ga wani ba dalilin wani ya sa maka hannu shi san ya wannan abin ya same ka dalilin wani yana kyamutar ka ko dalilin wani baya son ka shi san ya kaza ya same ka yace to ya kasance kai zuciyarka kai bidanta da dukkan irin wannan tunanin ka ringa tunanin dalilin wani kaza ya same ka yake cewa wala sukuna ilaihi bal yakhlaqu as-sukunu ilaiha min qalbihi ويلبسه السكون الى مسببها سبحانه وتعالى yake cewa ya kasance babu wata nutsuwa game da bawa a cikin zuciyar shi illa in bawa na ni innan ba na samu ba kaza ba in wani bai yi ba kaza ba kazan nan ba ya samu ba ko in wani ya zo kaza zai same ni yace ya kasance kurmi yakhla'u sukunu ilayhi min qablihi babu wani sukuni a tare da shi dalilin bi yarda ba da ubangiji shine zai mai kaza ba yace to abinda ake so yalbasu sukunu ila musabbibiha a matsayinka na mu'mini a matsayinka na musulmi ya kasance ka rataya ko ka tufatar da zuciyarka da samun nutsuwar ta zuwa ga ubangijinta duk abin da ya same ka ka sani da amma wannan ubangiji ne ya kaddara ma asabaka lam yakul liqdiak wa ma akhtaaka lam yakul liyusiba duk abin da ya same ka da amma ubangiji bai riga ya rubuta ba da zai kuskure maka ba haka duk abin da ya kuskure maka ba a riga ya aka rubuta ba wannan abin da zai same ka ba kuma wannan abu ne wanda tintantan da azali an riga ya an rubuta haka lokacin da kana cikin ma'ayyaka an riga ya an rubuta maka abin da zai same ka da haka baya yiwa ka ketare shi shi san ya wajibi ne game da rayuwa ta mummuni ta musulmi ya rate dukkan al'amarin shi ya dogara zuwa ga ubangiji duk abin da ya same shi Allah ne kada ya ringa tunanin a'a wani shine ya kaddara kazan nan ya same ni na daga cuta ko shine ya kaddara kazan nan ya same ni na alkhairi a'a sai dai ya kasance shi sababi ne ko ta hanyar shi wannan abin ya kasance amma dai ubangiji shine wanda yake aiwatarwa ya kawo mana bayani a cikin Ihya Ulumuddin yake cewa wasu ila Abu Abdullah al-Qurashi an tawakkul an tambayi Abdullah al-Qurashi akan dogaro da ubangiji kuma kada mu manta dogaro da ubangiji yana ɗaya daga cikin nau'ika na ibada wanda ba a sarrafa su da wani umba Allah ba da zaka sarrafa ta ga wani koma bayan Allah to tabbas kai shirka shine yace da aka tambaye shi akan dogaro da ubangiji fa qala sai yake cewa at-ta'alluqu billahi ta'ala fi kulli hali shine mutun ya rata ya zuciye shi game da ubangijin shi a kowane hali da ya samu kanshi in wani hali ka samu kanka ya kasance fa ubangiji shine gatanka
ya kawo yake cewa wallahu yaqulu bi ahla bayani, yace ka koma cikin alqur'ani ka gani ubangiji yana maka bayani daddadan bayani a cikin alqur'ani yake ce maka wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu, duk wanda ya dogara da Allah to Allah ya isar mi. To idan ubangijin ka ya isar maka, a wurin wa zaka nemi wata yardar wani? A wurin wa zaka nemi wani ya maka? Tunda dama mi ake nema yardar ubangiji, duk ba fitkar da mummuni yake a rayuwar shi, ya za a yi ubangijin shi yarda da shi? Wannan ibadar da kake yi kokarin ka, ya za a yi ubangijin ka ya dibe ka da idan shi na rahama ya yarda da kai? Duk abin da ake aiwatarwa neman yardar ubangiji, wallahi duk abin da ku za ka aikata in dai ubangiji bai yarda maka ba, to dama ka sani ba a amsa ba. Idan ba amsan ba, idan ba amsa ba, to aikin banza ya kasance ka aikata. Shi ne mu yi kokari mu nemi yardar ubangiji ba yardar wani ba. To duk lokacin da za ka dogara ka maida al'amarinka zuwa ga Allah, ya kasance Allah nan shi ne mashigancin al'amurranka, to wannan ubangijin ya wadatas maka, shi ne kominka. Allah ya datar da mu. Yace wa dhaifuna ala hadhihi as-safahat, baqanmu akan wannan takardun da zamu karanta, yadribu lana al-masalu al-hasan al-masalu fi husn at-tawakkul ala Allah ta'ala, zai dalilin kissar shi ko abinda zamu kawo ne daga kissar shi zai kasance mana misali ne, kyakkyawan misali akan kyakkyawan tawakkuli a gun Ubangiji. Gashi nan yanda halin shi ya kasance kalkashin dogaran shi da Ubangiji, ya sami yabo ga Allah shi, ya sami yabo ga manzon shi, yake cewa war rida bihi subhanahu wa ta'ala, da yarda gun Ubangijinmu madaukakin sarki, ma ikhlasin niyya, tare da tsantsance niyya, wa husnul qasad, da manuwa wadda take kyakkyawa. Kaga wannan shi yake kawo maka misalin lalle rayuwar nan ko da za ka yi tawakkuli ya labudda ya kasance ka san kana da ilimin yin tawakkulin. Idan babu ilimi da jahilci, to an samu akasin abinda Ubangiji yake nuwata ko abinda Ubangiji ya umarce ka. Haka ya kasance labudda ikhlasul niyya, ya kasance ka tsantsance niyyarka, ka san dalilin me yasa ya kake yi, ka san danwa kake yi, kuma kana ka san me za ka samu dalilin abinda ka aikata. Haka ya kasance kana da manuwa wadda take mai kyau. Idan muka koma kan dukkan mushkilar da muke samu a rayuwarmu, wannan abubuwan guda uku, wallahi da za mu yi kokari mu gyara wannan abubuwan guda uku, ya kasance duk abin da za ka aiwatar da shi ala basirati, akan ilimi ba tare da jahilci ba, ya kasance abin da za ka aiwatar da niyya kyakkyawa za ka aiwatar da shi, ya kasance kana da niyyi wanda yake mai kyau, to wallahi ka riga ya kasha. Kuma duk akasin da za ka gani mutum ya samu a rayuwa, ya kasance yana kyashin wani ko yana hasar da wani ko kuma yana rikici da wani ko kuma abubuwa sun zo sun cike mai cikin ruhi, to ya kasance na ɗaya akwai jahilci, na biyu abin da yake nuhata babu kyakkyawan niyya a tare da shi, na uku mugun ni shine su'ul qasad, mugun ni. Idan kuma mugun ni ya shigo a cikin al'amari, zaka gani mutum yana tunanin ya za a yi dora ƙarya, ya za a yi yaya ha'inci, ya za a yi kaza, ya yi kaza, ya yi kaza, duk yanda za a yi diddin ya cimma burin shi, to sai ya aikata. Wannan abubuwan ne malam ya kawo, ya ce ka gani wannan bawan Allah bayan dogaro da Ubangiji ya yarda da abin da Ubangiji ya tsara ya bashi, ya yarda da abin da yake gun Ubangiji, ya yarda abin da yake nema, neman yardar Ubangiji ko abin da yake aikatawa don neman yardar Ubangiji yake aikata shi, yake cewa tare da tsantsance Ubangiji ikhlasi na gaskiya, sannan kuma nihi wanda yake mai kyau. Yace wa qissatuhu 'izzatun wa ibratun liman asa'u dhanna bi rabbihim, yace labarin wannan bawan Allah Hudayr yake cewa abin lura ne, abin daukan izina ne ga waɗanda suke muzanta zato game da Ubangijinsu. Ka ringa tunanin a'a na shiga wannan al'amarin waye ya isa ya hudda ni, kurum na mutu na lalace, a'a ka kyautata zato game da Ubangijinka. Ubangijin nan ya sani dalilin ko ta kanyu ya maka wani tanadi mai kyau, dalilin wannan ibtila'in da ka shiga, ka sa hannunka yana nema ne ka koma zuwa gare shi. Idan ka koma ka roke shi ya yaye maka ya lullumka maka abin da ya baka. Kullum muna bayani akan dukkan wata jarrabawa da za ta zo wa bawa, wallahi kada yayi tunanin a banza kurum za ta zo ta huce. Imma ya kasance Ubangiji ya mai tanadi wanda yake mai kyau, ya tanada mai dalilin haƙurin da za a yi ya samu lada, kuma da wani alkhairi wanda zai zo a nan gaba wanda Ubangiji zai datar da shi dalilin shi ya sanya ya jarrabe shi da kaza. kaleka kaga kisa annabi ayyuba alaihi salam jarraba ta zo ta tayi da duk abin da aka tara ta tayi da iyali ta tayi da komi amma ne ubangiji da ya tashi yace wa habna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab yace sai muka mi kyautar dukkan abin da ya rasa iyallan shi dukiyar shi a haka muka ƙara mi akan abin da ya rasa wa mislahum ma'ahum kwatankwacin su aka sake bashi yace wannan jinkai ne daga gunmu yace kuma zikra li ulil albab yace ambato ne ga masu hankali ka sani kai ma idan ka samu irin wannan jarrabawar to ka tabbatar ubangiji qadirun da ya canza maka abin da ya same ka zuwa ga mafi alkhairin shi ko kuma ya kasance kana cikin wani laifi wani shashanci wanda ubangiji yake so ya saita maka al'amarinka ka dawo kan turba ta gaskiya ubangiji yana iya yin haka ko kuma ya kasance hukubar da za a yi maka gobe kiyama ubangiji ya maka ita anan dalilin wata jarrabawa da ta same ka ya kasance idan ka koma gobe kiyama gunshi ba wani abu wanda za a kama ka da shi a gani in ya kasance alkhairi ne ga manzon Adam shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kullun yake cewa ajaban li amril mu'min abun alajabi ga al'amarin mu'mini in asabahu khairun shakara fa kana khairan la idan alkhairi ya same shi sai ya gode wa Allah yace kuma shine mafi alkhairi game da shi haka idan wata cutarwa wata musiba ta same shi sai yayi hakuri yace kuma shine mafi alkhairi a gare shi ba wani abin da ubangiji yake yi haka kurun banza duk abin da ubangiji zai yi a cikin rayuwarmu to ka tabbata da kai hikimar da ta sanya ubangiji ya aiwatar da haka kamar yanda yake bayyana mana rabbana ma khalaqta hadha batila duk abin da ubangiji ya halitta daga cikin halittun shi duk abin da ubangiji ya aiwatar ko ya hukunta akan dan adam to ba banza ba ubangiji ya hukunta shi ba da kai wata hikimar da ta sanya ubangiji ya hukunta hakan in ma ya kasance maka alkhairi duniyarka da lahira ko kuma ya kasance maka alkhairi a nan duniyarka ko kuma ya kasance maka alkhairi a gobe kiyamarka shine yake cewa faqul faqalla tawakkuluhum irin wannan mutanen wanda suke muzanta zato a gun ubangiji yace dogaransu da ubangiji yayi rauni yace wa da'ufa wa faqalla tawakkuluhum dogaransu da ubangiji ya tawaya wa da'ufa ta'alluquhum bi musabbab al asbab subhanahu wa ta'ala haka kuma ratayuwarsu ga wanda yake samun sabubba ko yake aiwatar da sabubban da suke samun dan adam a rayuwa yace ta'alluqin su rataye zuciyar su game da ubangijin yayi rauni saboda duk wani abin da ake samarwa waye yake samar da shi shine ubangiji innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun duk al'amarin ubangiji duk abin da yaga dama ya aiwatar kurmi ya bada umurni ne a kasance abin ya kasance sai ya kasance wannan tsari ne na ubangiji saboda duk abin da zai wakana kalkashin juyawa ubangiji yake kalkashin taysirin ubangiji yake kalkashin morewa ta ubangiji yake yake cewa inna qissatuhu latunadi alayhim yace labarin wannan bawan Allah Hudayr tana kiran wa'annan mutanen da suke muzanta zato ga ubangiji suke tunanin abin nan baya yiwa alhali kuma ubangiji shine yake kaddara al'amarin shi yake cewa wannan kissar tashi tana kira tana jan hankali zuwa gare su inna Allah la yansa man tawakkala alayhi ka tabbata Allah ba zai taɓa manta wanda ya dogara ya maida al'amarin shi zuwa ga ubangiji yace wa hal yansa rabbuka marrakana ilayhi wa'tamada alayhi shin wai kana tunani ubangiji kai na iya mance bawan shi wanda ya riga ya maida al'amarin shi zuwa ga ubangiji ya jingini zuwa ga ubangiji ya kasance ubangiji shine ungar shi a rayuwa ya zai ubangiji ya mance da shi shi kuma ubangijin nan shine yake bayyana mana a cikin hadisul qudsi yake cewa bawana ba zai gushe ba yana kusantuwa zuwa gare ni da wa'ansu abubuwa nafiloli yace har sai na so shi idan na so bawana zan kasance jin shi wanda yake ji da shi in kasance ganin shi wanda yake gani da shi in kasance kunnan shi ko afwan in kasance bakin shi wanda yake burci da shi hannayen shi wanda yake kama abubuwa da shi kawuwan shi wanda yake tahiyya da shi da su ka gani wannan wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu indai zaka dogara da Allah ka maida wa Allah al'amurka bin samu ba na san daga Allah ne ba wayo ba da rab ba dubara ba ta sanya na samu ba wayo ba ba dubara ba ta sanya na rasa ba to wannan sune fa huwa hasbu ubangiji ya wadatas musu ya isar musu dukkan al'amurka su mallai yace ma qissatuhu me ne labarin wannan bawon Allah Hudayr yarda Allah shi tabbata a gare shi hadisi ne wanda
lokaci ya kurace mini bin balleka ba bin dibi isnadin hadisin ba inda hadisin a cikin ashabu sunan ko al-kutubu tis'a dukkan su suka kawo ba hadisin nan ba duka littattafan nan namu na hadisi guda tara ba wani wanda ya kawo wannan hadisin amma dai idan ka koma sifatu safawa na ibn al-jawzi ya kawo hadisin haka amma dai babu isnadi a ƙarshen hadisin haka shi ma abu nu'aym a cikin hilya hilyatul awliya shi ma ya kawo hadisin idan lokaci ya kurace mun ban samu ba na leka ba hadisin ba na shagarta da wani abu daban to ba karanta insha Allah zuwa sati na sama sai mu leka hukuncin hadisin insha Allah yake wani sai mallan yana kawo hadisi daka samu hadisin in ka koma cikin sunan ya saba wa abinda mallan ya kawo ko kuma ya kawo abinda Imam Qurtubi ya kawo a cikin wannan yinshi siyar yinshi shi dai da kai wa an sabuwa wanda suna bukata a yi istidraki kalkashin wa an sabin duka da mallan ya kawo sai yake cewa annafi an ibn umar daga malamin munafi maula ibn umar dan khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa daga abdullah ibn umar yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba'atha jayshan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika wata runduna manzo Allah a tsarin shi yana aika sariya ya da runduna in tsiraru ɗan karamin peloton su ta yi su kai su mame wani ɗan karamin ƙauye ko wata ɗan kabila idan a samu a shanyo kansu a tuntube su su musulunta in ba sa musulunta ba a ce musu to wai jizya za ku ɗauka ku ringa ba addinin musulunci in suka ce a yi a kai musu farmaki a ɗauki duk abin da za a ɗauka wannan shi ne hukuncinsu kinan a yaƙe su yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wata runduna fihim rajulun yuqalu lahu Hudayr a cikin wannan rundunar da kai wani mutum ana kiran shi da Hudayr wannan sahabin namu yake cewa wa kanat tilka sana qad asabahum sana min qillati at'am yace a wannan shekarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wannan rundunar shekara ce wanda aka samu hari abinci kadan a garin Madina to kaga idan aka ce ana hari mawadacin ma ba lalle ya samu abin da zai wadatu da shi ba yake cewa fazawwadahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kowanne daga cikin wannan rundunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai mai guziri aka bashi abin da zai bar gidan zai bari a gidan shi da abin da zai ci akan hanya har ya tafi ya dawo yake cewa wa nasiya an yuzawi da Hudayra manzo Allah sai ya manta da ya bawo Hudayr guzirin da zai bari a gida ya kama hanya kuma ayi bulango da shi ko a tafi yaki da shi yace fa kharaja Hudayr sadiran muhtasiban yace he ga Hudayr tunda dai manzo Allah bai bani ba zuwa zan yi kai kuka na zuwa ga manzo Allah yace manzo Allah ka ba kowa ni baka bani ba wannan zai nuna kamar gazawa ta yace kurum akai tsaye Hudayr sai ya bi wannan rundunar suka huta tare da su muhtasiban yana neman ladan shi a gun ubangiji yace da aka huta wa huwa fi akhirir rakab shine a ƙarshen runduna ƙarshen abin hawa shine a can ƙarshe dogen shi ko abin hawan shi shine a can baya yuqalu Hudayr a wannan halin da yake ciki ya sani ga abin da aka bar gida kuma ga kiran a hanyar babu wani abin da za a amfani da shi na da guziri sai yake cewa la ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah wa subhanallah wala hawla wala quwwata illa billah wannan shine suruga in Hudayr tunda aka huta yana baya kurum maimaita wannan kalmar yake yi la ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah wa subhanallah wala hawla wala quwwata illa billah ai mun sani ma'anar la ilaha illallah ita ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin abinda na hudi da annabawa wanda suka gabace ni ita ce la ilaha illallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da za a dora ta hadisin al-bitaqa ko wanda yake cikin wanda Abdulwahhab Muhammad bin Abdulwahhab ya kawo shi a cikin kitabu tauhid din shi yake bayani yake cewa da za a dora hadisi ne inda tace Imam Muslim ya kawo shi yake cewa da za a dora la ilaha illallah atahin sikeli na gun ubangiji ba sikeli ba namo ba sikelin ubangiji wanda zai auna ayyukan mu a dora ayyukan bawa zunubin shi a dayan tayin kuma wannan zunubin nashi iya ganin shi yace wallahi wannan la ilaha illallah in yace he tarin jayar yace kai da za a dora sambai bakwai kasai bakwai a saman dayan sikelin a dora la ilaha illallah dayan sikelin yace la ilaha illallah sai tarin jayar su daga wannan ba karamar kalma bace ba yace wallahu akbar
haka Allahu Akbar ita ma tana ɗaya daga cikin manya-manyan kalmomi wanda ake yabon Ubangiji da ita, har aka sanya maka ta kasance ita ce mabuɗin sallarka, idan da baka yi ta ba to baka shiga sallah ba. A gani ita ma wannan kalma ce wadda take da muhimmanci, alhamdulillah cewa dukkan yabo na Ubangiji ne, ita ma abu ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana a hadisin
bismillahi walhamdulillah.
Hadisi ne wanda in ban mantawa Ibn Kathir ya kawo shi a cikin tafsirin shi, Imam Tirmidhi da Ibn Majah sun kawo hadisin, yake cewa bawa na yace la ilaha illallah alhamdulillah, addu'a ta ya shige mu ne, in Allah ya saka mu ta shi na tuno na bayyana ta. Yake cewa a cikin godiya ce da yabo na Ubangiji da kirari, yake cewa lokacin da ya faɗa haka mala'ikun da suke rubuta ayyukan bawa ya suka zo kowanne ya ce to wannan kalmar da ya rubuta da mi za mu iya, wani irin lada za mu iya rubuta mai kai tsaye, suka hawo zuwa ga Ubangiji suka ce Ubangijinmu bawanka ya faɗi wata kalma mun rasa, mi za mu rubuta mai na lada ƙarƙashin wannan yabon da yi maka. Sai Ubangiji ya san abinda bawan shi ya faɗi, yake tambaye sai yake cewa wata kalma ce bawa na ya faɗi, sai suka faɗi mai suka maimaita mai abinda wannan bawan ya faɗi, yake cewa ku bar shi ku rubuta abinda ya faɗi, abinda ya rubuta a cikin littafin shi har zuwa lokacin da ya zo mini a gobe kiyama, ni kadai na san abin da zan sakanta mai da wannan godiyar da ya mini, da wannan yaban da ya yi mini. Ita kuma la haula wala quwwata illa billah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana taska ce daga taskokin gidan aljanna, in kana so ka yi wa kanka tanadi to ka yi waita la haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil janna, wa yaqulu ni'mal zadu huwa ya rabb, yake cewa madalla da wannan guzurin shine Ubangiji na, ka gani wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu, duk wanda ya dogara da Allah Allah ya isar mai, Allah ya wadatar da shi akan dukkan wani abu wanda yake harara a rayuwar shi, shine wannan magalmar da shi Hudayr yake maimaita ta, fa huwa yuraddidu wa huwa fi akhir rakaba, yace ga Hudayr yana maimaita wannan kalmar yana can karshen mahaya doki mahaya abin hawa na wanda runduna wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika. Qala sai yake cewa fa jaa jibril ila annabi sallallahu alaihi wasallama, dalilin wannan kalmar da yake bayyana wa yake ta maimaita ta, sai ga jibril ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, fa qala lahu sai yake cewa inna rabbi arsalani ilayka, ya kai muhammad ubangiji na ya aiko ni zuwa gare ka, yukhbiruka annaka zawwadta ashabaka, ya dan in baka labari lalle ka baiwa sahabbanka wanda ka aika su rundunar da ka aika zuwa ga wata sariya ko zuwa wani yaki, ka ba kowa guzuri wanda zai guzurta da shi, wa nasita an tuzawwida hudayra, kuma he kamanta baka ba hudayra ba komi ba wanda za a yi guzuri da shi, wa huwa fi akhir rakab, gashi nan Hudayr a ƙarshen wannan runduna yana bibiye su yana tahiyya tare da su, ya kulu yana cewa la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ya kulu ni'mal zadu huwa ya rabb, kuma yake cewa madalla da wannan guzurin shine Ubangiji na, wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Qala sai yake cewa fa kalamuhu min dalika lahu nurun yawmal qiyamati ma baina as-sama'i wal ard, jibril yake cewa manzon Allah kaga wannan maganar da yake faɗi, yace haske ne ranar tashin kiyama wanda zai haskaka abin da yake tsakanin sama da ƙasa, wannan kalmomin da yake bayyanawa yace fab'as ilayhi bizadin, dan haka ana umurtarka ya kai muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka aika mi abin da za ya guzuri, tunda an ba kowa shi an mance shi to kai kokari ka tada wani wanda zai isar mai da guzurin shi. Fada annabi sallallahu alaihi wasallama rajulan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kirayi wani mutum daga cikin sahabban shi, fa dafa ilaihi zadu hudairin, sai ya dauki guzurin Hudayr ka san shi wanda ya baiwa kowa, aka bashi na Hudayr aka ce ka bi Hudayr ka tai ka bashi, wa amarahu idan daha ilaihi, kuma ya umurce shi idan ya kai zuwa Hudayr dafa ilaihi zadu bashi
صلاة العشاء
وحافظ عليه ما يقول كما يكيي ابنده منزل الله صلى الله عليه وسلم زاي هدي مي هدي وهدير ويقول له يتي مي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم للي منزل الله من سيره ده امنتن الله يتبته اغريشي يقرئك السلام ورحمه الله ينا kwankwasa maka ko yana isar maka da amincin shi kenan sallama shi wa rahmatullahi kuma da jinkai na ubangiji wa yukhbiruka annahu kana nasiya an yuzawiduka ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana baka labari yana hadi maka lalle ya mince ya baka guzurinka lokacin da ya umurce ku ku huta tare da runduna yace wa inna rabbi tabaraka wa ta'ala kuma lalle ubangiji na madaukakin sarki arsala ila jibril arsala ilayya jibril ya aiko mini jibril yuzakkiruni bika dan ya tunatar da ni da kai dalilin ban baka wannan guzurin ba yace fa zakkarahu jibril sai jibril ya tunatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa alabahu makanaka kuma ya sanar da shi a inda kake a cikin rundunan ma kai a ƙarshe kake kana bibiyar su fantaha ilayhi wannan mutumin sai ya isa zuwa ga Hudayr ya tin musu wa huwa yaqulu yana cewa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillahi wala hawla wala quwwata illa billah yana yin wannan ambaton ubangijin kuma yana cewa ni'mal zadu huwa ya rabb lalle madalla da wannan guzurin da nake da azuciya ta shine ubangiji na wanda ya ruwa da tas da ni da komai shine majibincin al'amari shine ya ise kuma shine wanda ya ise sanya ko ya hana qala yake cewa fadana minhu thumma qala qala lahu wannan mutumin lokacin da ya isa zuwa ga Hudayr ya tarar da shi yana bai gushi ba bakin shi yana mimita wannan ambatan fadana minhu sai ya kusanta ko ya kusantu zuwa ga Hudayr thumma qala lahu sannan yake cewa Hudayr inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqayyuka salam kaga abinda ubai manzo Allah ya umurce shi ga abinda zaka wadi mai ba dadi ba gari yake cewa ka sani lalle manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yana isar maka da amincin Allah da rahama shi jin kanshi zuwa gare ka kenan yana isar maka da sallamar shi wa qad arsalani ilayka bizarin ma'i kuma ya aiko ni da guzurinka ka sanka na guzuri gashi nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bani in kawo maka wa yaqulu yake cewa in ce maka inni innama nasituka lalle ni tabbas Hudayr mance ka nayi ba wani abu bane bai sanya bun baka ba ka sanka ba ko bun baka guzurinka ba inda na ba sauran ƴan uwanka sahabbai ba kaga wannan shine tsari na shugaba fa ursila ilayya jibrilun minas samaa yuzakkiruni bika yace sai aka aiko mini jibril daga saman bakwai diddin ya tunatar da ni lalle ban baka ba guzurinka ba wanda ya cancanta in baka ba wanda zaka yi guzuri da shi a cikin wannan bulaguran naka shi sanya mala yace mana kaga wannan matahiyi ne wanda shi bai dogara da kowa ba in ba da Allah ba ai abinda za a samu Allah ne yake bada shi in ya ga dama kai tsaye sai ya kwace in ya ga dama kai ba kwace ba baran ma sai ya kwace sai mu ga wanda za ya ci guzuri قال سيكي تيوا فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم هدير سيقولي وييبؤ بنجي نن كلمة الحمد كلمة تنعي ذوى عامة تنعي ذوى خاصة amma dai itlaqin ta da ake yi kullun amma ake itlaqin ta shine dukkan wani yabo ya tabbata ga ubangijinmu kuma tana iya zawwa yabo dukkan wani kirari da yabo ya tabbata zuwa ga ubangijinmu idan ta zo a ma'ana ta khasa shine dukkan wata godiya akan ni'imomin da ubangiji yayi mana zahiratan wa batina sa tabbata ga ubangijinmu shine ne yake cewa sai ya yabi ubangijin shi kuma yayi kirari zuwa ga ubangiji asana shine kirari irin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana lokacin da zai cece mu ya cece al'umma shi ya cece sauran al'ummu yake cewa zan durkusa in yabi ubangiji in ma ubangiji kirari da wa'ansu kalmomi wanda ni a yanzu a zaman da nake ban san ba wa'ansu kalmomi bane ba sai dai gobe idan na rusuna na yiwa ubangiji na rusuna na yiwa ubangiji suyala a lokacin nan za a tusa mini wannan kalmomin Ibn Hajar Imam al-Qurtubi ne ko Suyuti ne yake cewa manta Suyuti ne a cikin wannan ishi yake cewa tabbas kalmomin nan muna kirdadawa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi ubangijin shi da su Allah kai mu lokacin cikin lafiya yake cewa kuma baya da haka bayan yabo yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ita ma ibada ce mai zaman kanshi yabo da kirari game da ubangijinmu kuma da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin dukkan wani yabo ya tabbata ga ubangiji ubangijin talakai dukkan wani wanda yake motsi mai hankali mutun ne aljani ne mala'iku ne dukkan su sune ake kira da al'alamina dukkan wani yabo ya tabbata ga ubangijin su yace zakkarani rabbi min fawqi sab'i samawati yace wai ni innan hudayr ubangiji na ya tuno da ni yana can saman bakwai ai wannan ba karaman manqaba bace ba karaman fadala bace ba yace wa min fawqi arshihi kai ba wai a saman bakwai ba a saman al'arshin shi yana sama ya tuno da ni har ya aiko da jibril zuwa ga manzon Allah ya iso kai ai koda manzon Allah ne aka ce yana zamne ya tuno da ni yace a dai a isar mi da sallama a bani wannan gutsurin ayya wadatas to game da ubangiji yana can saman bakwai yana can saman al'arshin shi yace wa rahima ju'i wa du'fi kuma ubangijin nan ya ji kan yunwar da nake ji kuma da rauni na mun yi bayani a can baya shekara ce ta fari ba wani abin da za a yi guzuri da shi tabbas an mutu mutumin nan yana tahiya an mutu ana jin yunwa ana cikin wani hali na azu a gani yace ga yunwa kuma ga rauni ubangiji na yayi mini dukkan wannan gatan yace ya rab yace ya ubangiji kama lam tansa hudairan kamar yanda baka manta hudairu ba akai aiko dan aiki yazo ya isar mini da sako yi akai kaza akai kaza manzon Allah ya bada san guzuri na aka zo aka bani yace fashi al hudairan la yansa ka ya ubangiji ka sanya hudairu ha wanda ba zai taɓa mantawa da kai ba wannan tana ɗaya daga cikin addu'a wanda bawo ya kamata ya zagi ne don sai yayi kokari kada ubangiji ya kawo ranar da bawo zai manta da ubangijin shi har yayi hutu na hutu da shi ya aiwatar mai da abin da ya haramta ne Allah ya ƙara mana soyayya ta ubangiji ya ƙara datar da mu akan aikata ayyuka wanda ubangijin shi wanda ubangijin mu zai karbe su da hannu biyu qala yake cewa fa hafiza ma qala ai tambaya manzon Allah ya ce wa dan aikin nan duk abin da kaga hudayr yana yi ka zo ka bani labari abin da ya wadi ka zo ka bani labari saboda shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana so ya ga sahabban shi sun aiwatar da wani aiki duddan ya ji ya isar wa ansa sa aikata kaka manta lokacin da yayi mulki ya ga Bilal a gaban shi a cikin gidan aljanna yana tattaki da ya tashi yazo yace Bilal Bilal zo mi waye kake aikatawa ya Bilal ni ji kasan takalminka a gabana a cikin gidan aljanna yace to ni dai wazan Allah ban san wani abu kurum dai face in nayi alwala ba na barin takwana sai na sallata raka'a guda biyu duk lokacin da zai yi arwalla in yana zamne yaji bukatar hiya sake arwalla ya sake to hiya ya raka'a guda biyu yace kurum wannan shine kadai wata ibada wanda nake banti da ita wanda ina kyauta zan ku dalilin ta ne ka ji karan takin takalmi na a gabanka a cikin gidan aljanna kai ka san ai wannan ba karamin ba karamar daraja wace ba a gidan aljanna a ce ka saduwa da manzon Allah ai ta ma wannan ba karamar daraja to shi a gaban manzon Allah yana tattaki Allah ya gatar da mu haka mutumin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na ganka a gidan aljanna wai me kake aikatawa ka gani manzo Allah yana so ya sani me ya sanya ka samu irin wannan garabasa ka samu irin wannan tagomashin ka samu irin wannan yaban da gun ubangijinka kai ka samu gidan aljanna wani aiki ne kake aikatawa in yaji koda shi ba dan yayi ba dan wa'ansu su ji su aikata ka gani mun ji ya kasance mana yanzu izina ni ma in nayi insha Allah zamu kasance tare da Bilal a cikin gidan aljanna shi wannan da manzo Allah ya tambaye shi kai me kake aikatawa na ganka a gidan aljanna yace to ni dai manzo Allah na sani dai banda rike kowa a cikin raina yace duk abin da za a yi shanyewa nake daga dazo gida na munta komai kuma sabo fashi zan bude shikenan a koma sabon lissahi kuma gobe ma an yi shanyewa za a yi a shiga wani sabon lissahi yace shi sanya kurum ni ba wani wanda zan rike a raina shi ya sanya na samu wannan gatan banda shi bin san wata ibada ba da nake yi ba wanda wani bai yin ta a gani wannan abubuwa ne wanda shine wala man sabara wa ghafara inna zalika min azmi al-umur duk wanda zai hakuri ya jure ya shanye yace ya yayi akan kuskuren da aka yi mai sabani da aka samu yace to wannan ba kowa yake yi ba sai wanda yake da karhin zuciya karhin imani shi sanya shari'a da ta sanya halin zukatanmu sai ta ce mana وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين idan akai maka ba daidai ba kai ba daidai ba gulgudun yanda akai maka wannan hali ne na mummuni an baka dama wanda ya maka ba daidai ba in taka kai daidai yanda ya taka kan kai ma kar ka wuce gona da iri ka taka shi gulgudun yanda yayi maka an baka dama a karkashin shari'a kuma in kami hakan gobe kai kara kar da yima wani ganganci irin wannan gangancin yace amma dai wala in sabartu lahu khayrun lis-sabirin da zakai hakuri ka shenge ka ba wa dan uwanka uzuri ka bashi uzuri wallahi rayuwar nan da zan mu ringa ba juna uzuri wallahi da kowa da ya aminta wani ya maka ba daidai ba a takanyu ko yana cikin gushi ko takanyu amme ba daidai ba a gida ba ko takanyu bi da abin da zai yace bane ko takanyu yana cikin yunwa ko takanyu kaza ko takanyu kaza idan da zaka bashi uzuri wallahi zaka samu zuciya ka ba tare da ta shiga wani hali ba ba tare da bakin ciki ba ba tare da ba rike dan uwanka a cikin rai ba yace to da zaka hakura yace to yayi alkhairi game da kai akan karama abinda aka ba abinda aka maka na daga sabani amma dai karamin ba hada ka ba kai daidai gulgudu yanda aka maka amma dai kaka huce gona da iri idan ka huce gona da iri to kai zalunci Allah da tar da mu shine nan yake cewa fa hafiza ma qala shi wannan na aikin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya harda ce abinda dukkan hudayr ya gani ya aikata kuma abin da ya hodi me danni dan yazo ya bayo manzo Allah labarin abinda halin da ya tarar da hudaya qala yake cewa wa raja ila nabi sallallahu alaihi wasallama sai ya dawo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa akhbarahu bima sami'a minhu hayna atahu sai ya bashi labarin abin da ya ji daga hudayr lokacin da ya tarar da shi a cikin wannan runduna a karshen ta yace wa bima qala hayna akhbarahu yace kuma kinan abin da ya ganshi ya ga idan shi ta aikata nan ya kawo kamar da kai tanaqud bima sami'a minhu hina atahu wa bima qala hina akhbarahu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ama innaka law rafa'ta ra'saka ila as-sama'i yace kaga dai kai wannan dan aikin da ka daga kanka zuwa ga sama yace la ra'aita kalamuhu dhalika nuran sadi'an ma baina as-sama'i wal ard yace da kaga wannan zancan nashi wannan ambaton ubangijin nan da yake yi yace haske ne wanda ya cika tsakankanin sama da ƙasa a wannan shi yake nuna maka wannan kalima ce wanda take mai zaman kanta kuma baya da haka abin da yake cikin zuciyar shi shine yake bayyanawa yake tabbatarwa lalle madalla da wannan guzurin guzurina shine ubangiji na kuma wannan duk wanda ya dogara da ubangiji wallahi da dai rana rayuwar shi ba zai samu batabewa ba ba zai samu tangarda ba saboda dogaro da ubangiji yake gadar maka imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri shi kuma da mun mai ake so a mazhabin mu na ahlus sunna wal jamaa wajibi ne ya kasance kai imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri in ya same ka ka tabbatar daga gun Allah ne wai kadda koda dan kadan ko misqala zarratin ne ya dosu a zuciyarka dalilin wane kaza ya same ka ko kuma a'a wane ya ce maka ka gani sai wani abu ya same ka ka ringa tunanin wane ne wallahi ƙarya yake ba wani abin da ya isa ya same ka in ba abin da ubangiji ya riga ya hukunta da sai ya same ka ba kuma duk abin da ya same ka fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathira duk abin da ya same ka hannayenka ne ta janyo maka kai wani sako ubangiji yake so ya awwada maka ko ya baka lada ko kuma ya awwada maka da mafi alkhairin shi ko ya daga maka darajar ka ko kuma a'a ya medo ka kan hanya dalilin haka wannan abin ya same ka amma dai ka taba tunanin duk abin da zai same ka wai dalilin wane ne ko wane dan ya kware akan malumtar shi ko ya kware akan bokancin shi shi sun ya wannan abin ya same ka wallahi tallahi shi kanshi bai sai an wanar da kanshi ba bai sai cutar da kanshi ba barantana ya an wanar da wani ko kuma ya cutar da wani wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa wajibi ne mu dora mu rataye dukkan dogaran mu mu dora dukkan wata neman agajin mu mu dora dukkan neman taimakon mu mu dora komon mu akan ubangijin mu duk abin da ya same ka na daga alkhairi ka tabbata daga gun Allah ne kuma duk abin da ya same ka na sharri wannan kuma abin da hannaye ne ta aiwatar tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa dukkan sharri wai ba daga gun ubangiji yake zawwa ba daga hannayen mu ne abin da ta aiwatar shi sanya muke samuwa ko muke haduwa da irin wannan abubuwa wajibin mu ne mu yi imani da kaddara ta alkhairi mu rataye dogaran mu ga ubangijin mu saboda shine gatan mu a yau shine gatan mu a gobe shine gatan mu a gobe kiyama wallahi ko duk dirran da bata yi haka ba
wallahi tallahi tana cikin asara tana cikin tabewa sai wani abu da nake so na ja hankali na da ƴan uwa shine wai ba ka dogara da ubangiji ba kurum ka shantike ka zamna kai baka ruko da sababi duk irin dogaran da zakai Hudayr bai zamna a gida ba cai tunda ba a bani ba na dogara da Allah bare in zamna wata a gida a'a Hudayr ya tashi yayi sannan abin da ya zai iso da shi ya iso me a cikin rundunan nan haka bai dacewa a matsayin ka na musulmi a matsayin ka na mummuni ya kasance kurum kai kana da dogaran ka a cikin zuciyarka 100% ko dai san kursan yake a cikin zuciyarka wai ka ce a'a bari mu zamna tunda mun dogara da Allah Allah zai kawo mana alkhairin shi alkhairi ba zai taba zanguwa ba gare ka ba ma dawo baka tashi kan nema ba Umar da ya shigo masallaci ya tarar da wa'ansu daga bulbudin ahlus suffa wanda lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'amari ya kai al'amari ko da an huta an neman dai abinda za a samu dai abu ne wanda kullum za a dan ci abinci duk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaburar da su akan su tashi su nemi nasu yake cewa mummuni wanda yake mai karfi yayi soyuwa خير واحب
صلاه العشاء والله
يتي ياهي الخير ياهي سويوا ابو ubangiji ne daga mummuni wanda yake mai rauni ci ba zamane duk irin imanin shi to yahi wanda zai tashi ya dauki igiya ya tafi bayan gari ya sassako ince ya dora a bayan shi ko a kan shi ya zo cikin gari ya saida a bashi biye ilbiu ya tafi ya sai abincin gidan shi ko ya sai abin da za ya ci yace yahi alkhairi da wanda za ya zamna yana jiran saiwa ne ya hudda ya bashi ko saiwa ne ya bada ko ne a gidan sa an danyi yayi in baban shi ya samu an dawa ya ci ko wani abu makamancin haka shi sun ya lokacin nan Umar da yazo yace wallahi tallahi kashin siyasa in ba ku gula ne ku zai yace kun taba ganin sama ta yi ruwan zinariya kun ce mun wani dogaro da Allah baya dacewa mutun ya zo ya zamna kurum yace a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani ya zo masallaci ya saki dabbar shi ne ya saki dabbar shi yace manzo Allah yace bakka darme ta yace na dogara da Allah yace a yaqiluha wa tawakkal ala Allah yace a darme ta ka dogara da Allah kaga wannan ya isa kasance maka darasi akan lalle duk dogaran da zakai sai ka tashi sai ka zabura hadisin malam bahaushe yake cewa Allah ma cewa ya tashi in tayaka babu wannan a cikin Allah bai tayaka ba amma dai ma'ana ce wanda take wanda da kwaita a cikin shari'a wajibi ne ka tashi ka diba sannan ubangijin kai kama maka duk irin dogaro da zakai shinan me ake so duk wani aiki da zaka aiwatar ya kasance wanda zaka dogara da shi shine Allah nasara ko rushin nasara ko kuma dacewa ka tabbatar kurum wannan abin da ubangiji ne gare shi ka dogara shi zai baka taimako shi zai agaje ka shi zai tabbatar maka da nasara akan abin da kake aikatawa dan haka bai dacewa mu zamuna kurum mu ce a'a tunda dai mun dogara da Allah kurum bari mu tsaya sama ta yi ruwan zinariya ko kuma a'a mu dauki ta bishi mu yi ta zalin lazimi muna ta hailala muna ta tasbihi wai kurum kudin za su tarar da mu Allah zai sanya wani ya zo kan hanyar mu ya zo wallahi wata rana ya ga kun da yunwa saboda wajibi ne sai ka tashi ka nema ka zagi ne da mutse in waye kai kokari ka nemi sana'a ka rike a hannunka in miye kake ya kasance kana da wata sana'a wanda zaka juya ka dogara da Allah kalkashin wannan sana'a Allah zai datar da kai wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu inna Allah baligu amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara haka ta yake bayyana wa yarzuqu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala Allah fa huwa su ma dama zakariki sababi kana da sana'arka kana da kasuwarka kana da aikinka ka riki sababi to tabbas ubangiji zai arzuta ka ta inda baka tunani malaman tafsiri suke cewa ubangijin da zai arzuta ka ta inda baka tunani tabbas qadirun ya arzuta ka ta wannan hanyar da kake tunani sai an arzuta ka ta hanyar da kake tunani sannan a zo hanyar da baka tunani ya arzuta ka da ita wannan tsari ne na ubangiji dan haka wajibi ne duk lokacin da zamu dogara da ubangiji to ya kasance muna da abin da zamu dafa Hudayr da muka leka tarihin shi ko kissar shi bai zamna haka ba ya huta akan me yake akan dawo kalmar la ilaha illallah yake akan hanyar ta yake amma dai gashi nan da ya dogara da Allah sai gashi nan yabo ya zo da gun Allah da gun manzon shi haka duk lokacin da bawa zai kama wani abu to yi kokari ya dogara da Allah ya san wannan ubangijin shine wanda ya isa yi mai kuma shine wanda ya isa
ya bada kuma shine wanda ya sai hana mu dai namu mu meka al'amarin mu zuwa gare shi dukkan wani gata dukkan wata nasara tana hannayen shi Allah ya datar da mu duniya da lahira ya taimake mu ya sanya dukkan abin da muka sa gaba ya cin mana shi kuma ya sanya albarka a ciki shakhsiya ta 2032 shine Abu Salma waye Abu Salma yana ɗaya daga cikin sahabban da muna so muna san su dan Allah malin sai ya kawo taki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kalkashin hadisi wanda yake ingantacce yake cewa Allahumma kafir li abi salma warfa darajatahu fil mahdiyin lokacin da Allah yayi wa Abu Salma wannan rasuwa Abu Salma dan uwa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na rayu ya sha abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha dan uwan shi Abu Salma ya rike shigowa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya ga dama dan uwan manzon Allah ne duk da kai al'amu Muhammad ba haka wannan Abu Salma bai yi wa ya arbu yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda shi ma uba yake gare su shine nan manzon Allah lokacin da ya tarar da shi a garin Madina Allah ma Abu Salma rasuwa zo gidan yake cewa Allahumma ghfir li abi salma ya Allah ka gafartawa abi salma warfa darajatahu fil mahdiyin kuma ubangiji ka daga darajar shi a cikin wanda suke shiryayyu wancan wanda suke gonka Allah sanya mu daga cikin su labarin Abu Salma duk da nan mala ya takaita iya takaitawa mutum ne wanda duk lokacin da ake baka labarin shi wallahi ƙara soyayyar sahabbai za ta ƙara shiga cikin ranka duk da bai yi dogon zango ba a rayuwa ba mala ya ce man huwa wane ne wannan sahabi innahu as-sayyidul kabir shine jagora wanda yake babba Abu Salma bin Abdul Asad al-Makhzumi shine Abu Salma dan Abdul Asad kabilar al-Makhzum bani Makhzum akhu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min ar-radaa dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gurredo so da yawa nake cewa da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kai ko dangantaka ta hada hanyarka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kada ka taba tunanin wannan mutumin awai ubangiji ya kaddara saduwar shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in kana so ka tabbatar da haka ka koma kan hadisin Abdullahi ibn Mas'ud Abdullahi ibn Mas'ud yake tabbatar mana yake cewa Allah sai da yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce mai sai da Allah ya leka cikin zakatan dukkan bayi ya gani ba wata zuciya naqiya tahira sarkakakkar zuciya wadda ta dace ta kasance an ba ta jagorancin annabawa an ba ta tayyar da al'umma wadda ta kasance mafi alkhairin al'ummu an ba ta cikamakon annabawa an ba zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dalilin haka Allah ya zabe shi ya kasance yana da wannan matsayin a cikin dukkan ɗan adam yace bayan haka ubangiji ya sake leƙawa a cikin zukatan sahabban shi a cikin zukatan dukkan banu adam ya gani ba wata zuciya wadda ta yi dacewa ta kasance su ne wazirran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda za su abokanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ba sahabban shi ba ubangiji sai ya zabe su dan su kasance waziran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga wannan zabe ne a cikin zabe a cikin dukkan dan adam aka leka ba wa'ansu wanda suka hi wa'annan sahabban na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alkhairi kaf duniya tun daga farkon da har karshe bayan annabawa bayan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafi alkhairin su Abu Bakar sannan Umar sannan Usman sannan Ali sannan wa'annan guda shidda wanda dukkan su an musu albishir da gida aljanna sannan wa'anda suka halarci yakin Badar sannan wa'anda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai'atul ridwan wurin 1400 sun yi kowa fadala a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan wa'anda suka yi hijira daga garin Makka suka zo garin Madina sannan wa'anda suka karɓa kuncin su daga garin Madina sannan wa'anda suka zo bayan su bayan an yi fatahu Makka dukkan idan ka dauka sahabban manzon Allah ne a cikin nasu ma da kai wane yayi wane to ina ga wanda aka ce dangantaka shi ko yana da wani abu wanda ya hada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi sanya ya kasance ubangiji ya hukunta mana matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama uwayen mu ne wa azwajuhu ummahatukum matekun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iyayen ku ne
dalilin dangantuwarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma wajibi ne mu so su, wajibi ne mu kaddara su, wajibi ne mu ringa neman musu yarda Ubangiji a kowane hali muka samu kanmu. Saboda wannan shine cikai imaninka, idan baka yi ba to tabbas da kai shakka a cikin al'afarinka. Ki sanya Ubangiji yake walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa inda suka zo bayan su irin mu insha Allah zamanin ga cewa Ubangiji ka gafartawa wa innan wanda suka gabace mu da imani su waye? Sune su Abubakar, sune su Umar, sune wayannan sahabban na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya Ubangiji kada ka sanya kyashi ko hasada tsakaninmu da mu da su. Yayi kaza an bashi gida aljanna, yayi kaza an bashi gida aljanna, a pleaser ne prince. So da yawa idan ya zo za a ce mai kai an baka gida aljanna, an baka gida aljanna, kale ga gani so nawa manzo Allah yana ma Abubakar albishir da gida aljanna, so nawa manzo Allah yana ma Usman albishir da gida aljanna, su wayannan guda goma so nawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kai kai dan aljanna ne. Kiyon wani ne kaida da gashi da hasada he shiga cikin ranci dan me sun ya suka samu mu samu ba a'a kai abin da suka aikata daddan kai maka wani agwai kiyama. Wallahi abin da kullun nake faɗa cha nake yi, muna cikin wata ni'ima, ni'imar da Ubangiji bai yi wa sahabban shi ba, bai yi wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba. Mu leka mu gani sunna nawa muka karanta, sunna nawa muka sani wanda su bu santa ba, da sun santa wallahi da sun yi haba-haba su aikata ta. Hadisai nawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya cewa sahabban shi kanta ka hadiwa sahabbaina. Muaz yake cewa wallahi da kai hadisin da manzo Allah yake bayyana wani haƙƙin Allah akan bayu, haƙƙin bayu akan Allah, manzo Allah ya ce mun kanta ka hadiwa sahabbaina sai su dogara, sai su shantake su kin aiki wanda zai kai su gidan aljanna. Yake cewa nazo mutuwa na gani na tuno da hadisin manzon Allah, duk wanda ya rike wani ilimi bai isar da shi ba, Allah zai yi majaujawa da shi a gobe kiyama ya aika shi ta jahannama. Yace dalilin haka sai na hadiwa waɗanda suke tare da ni, na hadi musu wannan hadisin, nace ga abin da manzon Allah ya hadi mini wata rana ina bayan jakin shi. Irin wannan sunnoni nawa muka sani, ko ba ka ganin yanda karancin hadisi yake waɗanda suke Iraq, suke Kufa, suke Sham, suke Dimashq, hadisi ya kasance musu tashin hankali samun shi. Jabir bin Abdullah yace wallahi wata rana ina garin Madinawa aka ce mini a ai wani rubu da kai wani hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana akan abubuwan da zasu wakana a gobe kiyama. Yace da naji wannan hadisin yayin nace waye yake da wannan hadisi, aka ce mini wani Salim al-Ansari ne yake da, Qais bin Salim al-Ansari shi kadai yake da wannan hadisi, shi kuma a Sham yake. Yace na bugi, na dora, na labta abin, na labta guzuri na akan abin hawa na, na kama hanya tsawon tahiyar wata guda cin. Yace na tahi, da na tahi aka ce mini a ga inda yake, na tarda shi yace kai ne kake da hadisi? Yace ni ne. Yace an ce mini kaji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? Yace kwarai ko daji. Yace kuma ni kadai nake da wannan hadisin. Ya karantar da shi hadisin, ya kuma dawo garin Madina wata guda, hadisi ɗaya lakka. Yanzu kana nan zamanin hadisi 100 nawa zaka iya bibiyar su a awa ɗaya? Hadisi nawa zaka bibiya? Sunna nawa zaka karanta? Sunna nawa ka sani wanda zaka aikata? Shine dan kokari idan muka bada, wallahi tallahi Ubangiji kai ka koma ka gagara ba sai da Ubangiji yayi mana mu ɗan baya. Yake cewa duk wanda ya so wani daga cikin mutane na gari, tabbas Ubangiji zai tada shi da wannan mutumin. Na dan kokarta, naji wata sunna daga bakin Abu Salma, naji wata sunna daga bakin Talha bin Ubaydillah, in yi kokari in dan aikata, in kara tabbatar da soyayyata game da waɗannan mutanen, tabbas zan tashi da su. Almaru ma mana habba yawmal qiyama, hadisi ne ingantacce. Allah ya datar da mu, Allah ya sanya mu tashi tare da su, Allah ya ba mu damshin su, ya sanya mu makwabtace su a gidan aljanna. Wannan shine babban gata, wallahi duk wanda bai shiga ba gidan aljanna ba to wannan ita ce karshen tabewa a rayuwa. Wallahi ka zo ka yi kartasha na a rayuwarka ta duniya, ka koma can baka ci ba riba a nan duniya ba, a gobe kiyama kuma ba riba, waduwa goma da gobiya tara. To kai kokari, in baka samu ba duniyar ba, kai kokari gobe kiyama ta yi kyau a samu goban. Ba lalle bane ba duniyar ba, babu garanti, babu katinta. Ba lalle bane ba a samu ba, takan yi a samu, in an samu ma ba a samu sukunin a ci a more ba, a yi abin da ya kamata ba.
in ya kai da kai tawaya a cikin rayuwar duniyar nan in ya akai wallahi da kai tawaya koda a barka da kashi da hutsarin nan da kake yi duk irin wadatar da gare ka ai wannan tawaya ce to ina ka koma can ce maka kurum da abin da zaka yi kurum shikenan yanda kaga zuba yanda kake yi a rayuwar duniya daga ka dan hutar da ita kuma zuba tana kashkamshin alniski ai shikenan ka gana ba wata wahala Allah ya datar da mu Allah ka dube mu ka kara ruha mana asiri ubangiji kuma ka mana gatin shiga gidan aljanna Malik yake cewa wa ibn ammatihi Burra bintu Abdul Muttalib bayan dan uwa ne na Reno kuma dan el uwa baban shi ce Abdul Muttalib el uwa wan manzan Allah ko babban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama Abdul Muttalib yace wa ahdus sabiqin al awwalin kuma yana ɗaya daga cikin magabata wanda suka karɓi wannan addinin na musulunci hajara ila al habasha yayi hijira zuwa garin habasha thumma hajara ila al madina sannan yayi hijira zuwa garin madina Allah ya taimake mu ya biya mana bukatun mu ya sanya alkhairi ko albarka a cikin ta ya mana albarka ya ma zuri'an mu albarka yayi wa abin da ya arzuta mu da shi albarka sai insha Allah gobe daga karhi 8 zuwa karhi 6 na marici da kai daura haka jibi da sai daga karhi 8 zuwa karhi 11 za a yi daura akan littattafai guda uku shine da kai sharhu aqidatu ahlus sunna wal jamaa na imam al-usaymin wanda dr muhammad hasan al-wasili za a yi shi sannan baya da shi da kai wannan littafi da aka yi na tarihu tashri ainihin tarihi na wannan shari'ar tamu yaya tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa wannan lokacin yaya ake tafiya littafi ne haka wanda na dan rubuta shi ma za a yi daurar shi kuma daga shi wancan da karhe 8 zuwa 12 sha karhe 1 da rabi tunda anan za a yi abinci karhe 1 da rabi abin da yayi baya har zuwa karhe 6 za a yi tarihu tashri sannan washe gari kuma shi ma littafi ne wanda malamin ashir ya rubuta wannan tarihul khulafa khulafa'ur rashidin tarihi ne takaitacce wanda dama shi malamin tarihin ne ya zai ba da daura awa uku daga karhe 8 zuwa 11 insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk